ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك من السائق السادوة وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نري جزاكي وأن يمتي نذاربا يو 26 قوت جماد الثاني hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan uku shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasinmu na 84 a cikin wannan littafi wanda zamu tashi a fasali na 6 wanda yake magana akan azkarul khuruj min al-manzil, zikirai na fitowa daga gida. Yace fi sunani an Anas ibn Malik qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala ya'ni إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. يأتي في السنن حديث ياتريز أتكن للتفن سنن عن أنس بن مالك لك أنس بن مالك قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال وان دي فتا يتي يعني إذا خرج من بيته واتو إذا يفتو لك جدنسا يتي بسم الله توكلت على الله لسونا الله كما نادو غلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله باب ونتدبار باب ونكرفي سيطرة الله يقال له سيأتي دشي كفيتا أن إسرمك وهديتا كما أن شريد دكي ووقيتا كما أن تليكا وتنحى عنه الشيطان شيطان ينسنتيشي، فيقول لشيطان آخر سيأتيما وتواني شيطانا كيف لك برجل يا ككي يا ذاك إياد متمن دا قد كفيا وهديا ووقيا أن إسرمسا أن كما شريد دشي كما أن تليشي يا ذاك إيدشي. أولا حديثي كمين ديشي yana cikin sunan al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan, haka nan at-Tirmidhi a cikin littafin sa al-Jami', an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Amalul Yawm wal Layla ko as-Sunan al-Kubra. Sannan daga ciki akwai wasu malamai, a cikin wasu malamai akwai wanda suka fitar da shi kamar Tabarani a cikin littafin sa ad-Du'a da al-Baihaqi a cikin ad-Da'awatul Kabir, da wasu daga cikin malamai. Wannan hadisi wanda ya ruwaito shi Ibn Jurayj, shi ya ruwaito wannan hadisi daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha daga Anas. Malamai zamu ga cewa Tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun gharib, hadisi ne hasanun gharib, wato hadisi ne wanda yake hasan, sannan kuma wannan shi kadai ne isnadin sa. La na'rifuhu illa min hadha al-wajh, da cewa ba mu san shi daga kowace hanya ba sai ta wannan hanyar, wato ta hanyar Ibn Jurayj Yahya ibn Sa'id an Ibn Jurayj an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas. Ibn Hibban shi ma ya inganta hadisin yayin da ya fitar da shi a cikin littafinsa wanda ya yi masa suna da wato wanda ake kira da Sahih Ibn Hibban. Amma Imam Al-Bukhari ya illanta hadisin, wato ya illanta sanadin hadisin, kamar yadda yake cikin littafin Tirmidhi Al-Ilalul Kabir, yake cewa ya tambayi Imam Al-Bukhari game da wannan hadisi. Imam Al-Bukhari ya ce wannan hadisi mun same shi ta hanyar Yahya ibn Sa'id, shi kuma daga ibnu jurayj sai yace wala a'rifu li ibnu jurayj an ibni an ishaq ibn abdullah ibn abi talha ghayra hadha al hadith yace ban san ibnu jurayj yana da wata riwaya da yake da ita ta wani hadisi ba daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha in banda wannan hadisi yace wala a'rifu lahu sama'an min kuma ban san cewa ya ji wani hadisi daga wato ishaq ibn abdullah ibn abi talha ba wato al-imam al-bukhari yana ga cewa hadisin akwai wato wani gibi a cikin salsalarsa shi wanda ya ruwaito shi abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj bai ji hadisin kai tsaye daga wanda ya ruwaito a wajensa ba shine ishaq ibn abdullah ibn abi talha wato akwai gibi a cikin salsalar hadisin saboda akwai wata riwaya kamar yadda Imam Ad-Darqutni ya nuna a cikin littafin Sa'ilal ya nuna cewa akwai riwayar da aka samu ta hannun Abdul Majid ibn Abi Rawat wanda ya fi kwarewa sosai wajen riwayar hadisin Ibn Jurayj to ya ruwaito shi daga Ibn Jurayj yana cewa hudithu an Ishaq an faɗa min hadisi daga Ishaq kaga kenan ba shi ya ji kai tsaye daga Ishaq din ba yace hudithu an Ishaq haka Abdul Majid ibn Abi Rawad ya ruwaito wanda kuma shine asbatun nasif ibn Jurayj yana daga cikin wanda suka fi kowa kwarewa wajen sanin hadisin Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki to wannan yasa malamai suka yi masa hukunci da cewa hadisi ne munqati wato salsalar sa bata cika ba sai dai akwai wasu riwayoyi wadanda za su iya karfafa sa wata shi daga hadisi mai rauni zuwa ga hadisi hasan li ghairihi akwai riwaya akwai mursal akwai wata riwaya mursala ta Awn ibn Abdullah ibn Utba wanda Ibn Hajar yake cewa salsalar tana da karfi qiwam as-sunna Abu al-Qasim al-Asbahani ya ruwaito a cikin littafin sa at-targhib wa at-tarhib haka ne Ibn Hajar a cikin littafin sa nataij al-afkar da Abu Tahir al-Silafi a cikin fawaid littafin sa al-fawaid ruwaito daga al-Hasan ibn al-Rabi daga Abi Amir al-Aqdi shi kuma daga Dawud ibn Abi Hind shi kuma daga Awn ibn Abdullah ibn Utba yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kharaja ar-rajul min baytihi aw arada safaran fa qala bismillahi hasbi Allah tawakkaltu ala Allah qala al-malak kufita wa hudita wa wuhibta yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum ya fito daga gidansa ko kuma ya fito da niyyar zai yi bulaguro zai yi tafiya sai yace bismillah da sunan Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah Allah ya isan mun kuma na dogara ga Allah sai mala'ika yace da shi kufita an isar maka wa hudita kuma an shiryar da kai wa wuhibta kuma an yi maka kyauta wannan isnadin sa yana da karfi kamar yadda muka ji kuma Ibn Hajar a cikin Nataijul Afkar ya karfafa wannan isnadin sannan akwai ruwaya daga Abu Huraira kwatankwacin wannan akwai ruwaya sanadi guda biyu daga Abu Huraira dukkaninsu suna da rauni amma ba rauni mai tsanani ba akwai wanda Ibn Majah ya fitar da shi a cikin littafin sunan daga Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza kharaja ar-rajulu min babi baytihi aw qala min babi darihi idan mutun ya fito daga gidansa kana ma'ahu malakan muwakkalan yana tare da mala'iku biyu da za a hada shi da su fa idza qala bismillah idan yace bismillah da sunan Allah qala sai mala'ikun nan biyu su ce hudita an shiryar da kai wa idza qala idan yace la haula wala quwwata illa billah qala wuqita sai su ce da shi an tsare ka wa idza qala tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah qala sai su ce kufita an isar maka yace fayalqahu qarinahu sai abin nan shaydanu da suke tare da shi guda biyu sai su hadu da shi fayaqulani sai su ce ma za tu ridani min rajulin hudiya wa uqiya wa kufiya to sai su ce da junansu me kuke ganin za ku iya wa mutumin da an shiryar da shi kuma an isar masa kuma an tsare shi. Wannan riwayar ita ma akwai rauni a cikin sanadinta, akwai Harun ibn Abdullah wanda malamai sun raunana shi, Ibn Hajar ya raunana hadisin a cikin littafin Natijul Afkar. Haka nan akwai wata riwayar ta Abu Huraira da wani sanadin daban wacce Imam Bukhari ya fitar da ita, Ibn Majah ya fitar da ita a cikin As-Sunan, Imam Bukhari ya fitar da ita a cikin littafin sa Al-Adab Al-Mufrad da Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak ta hanyar Abdullah ibn Hussein ibn Ata ibn Rabah an Sahl an Suhail ibn Abi Salih an Abihi an Abi Huraira anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam cewa annabi sallallahu alayhi wa sallam yace idza kharaja min baitihi idan mutun ya fito daga gidansa قال يتي بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله يتي دسونا الله كما باب وتدبارا باب ونكرفي سيتارد الله كما نادو غرق الله ولا شيء ما سنة دينينا دروني سبورا تشكين سلسلة ومينا مكجاء أخوي عبد الله بن حسين لما لم يسترون ناشي كما إمام البخاري أبو زرعة ابن حبان kamar da muka faɗa da farko wasu daga cikin malamai sun inganta hadisin kamar Ibn Hibban kamar Al-Hakim shi ma inganta hadisin inda Ibn Hajar ya nuna cewa akwai kuskure wajen cewa hadisin sahihi ne saboda Al-Hakim ya inganta wannan hadisin na biyu da muka faɗa wannan riwayar Abu Huraira da Ibn Hajar ya masa gyara cewa abin ba haka yake ba saboda shi wannan Abdullah ibn Husayn yana da rauni kuma shi kadai ya rawaito hadisin ta hanyar Suhail ibn Abi Salih to amma hadisin yana da waɗannan riwayoyin za su ƙarfafe shi Ibn Hajar yace saboda haka ne nace hadisi ne hasan to kan wannan zamu dauki maganar Tirmidhi shi ma Tirmidhi cewa hasanun gharib in Tirmidhi yace hasanun gharib yana nufin hasanun bi shawahidihi tunda in ya ce gharib ma'ana ba shi da isnadi sai guda daya kuma kaga ba zai yi ya zama hasanun lidatihi ba isnadin sa dai kuma da illa a cikin isnadin sai dai zama hasan ne da gairihi saboda haka hadisin hasan ne da gairihi za mu ga wannan hadisi ya kunshi ambatan Allah ko zikiri da mutum zai ambata lokacin da ya zo fita daga gida kowane lokaci mutum yana cikin bukatuwa zuwa ga mahaliccinsa kuma cike wato rayuwar cike take da kalubale a ko ina mutun yake yana gidansa ma bai fita ba musamman daga sheidanu ballantana kuma yanzu zai fito zai je ya hadu da sheidanin mutane wata kila ma da na aljanu da na mutane duka kuma bai san me zai gamu da shi ba don haka yana bukatar mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah da neman agaji da tallafi da taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka tun a farko lokacin da ya fito fitowa yana da kyau ya fawwala al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tallafa masa ya tsaya masa ya tsare shi daga dukkan abin da zai cutar da shi wanda ya sani da wanda bai sani ba wanda yake gani da wanda ma baya gani wanda yake zato da wanda baya zato Anas ibn Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum ya fito daga gidansa anan daga gidansa ya kunshi gidansa wanda yake zaune ko yaushe a ciki yake wato gidansa na inda iyalansa suke ko kuma halin tafiya yayi tafiya ya je ya sauka a wani masauki nan ma inda zai fita daga wannan masaukin shi ma ya shiga cikin cewa ya fito daga gidansa duk da ba mallakarsa bane kuma ba zama bane na wato mai dorewa wannan lokaci kadan zai iya fita ya koma kasarsa ya koma garinsa amma dai shi ma a wannan lokacin kamar ya fito daga gidansa ne ya fito daga masaukinsa kamar ya fito daga gidansa ne saboda ya kunshi gidanka ya kunshi kuma masaukinka idan halin tafiya kake mutum ya zo fita lokacin da mutum ya zo fita sai ce bismillah da sunan Allah wato ina neman taimako da sunan Allah wato astairu bismillah domin ko ita bismillah wannan ba'un din tana da abin da aka share wanda shi take da ta'alluki to amma ba a ambatansa saboda kowane mai bismillah akwai abin da yake niyyar zai yi wani tafiya ce kaga bismillah usafir wani karatu ne bismillah aqra ko aqra'u bismillah kowa da abin da zai yi saboda haka sai shi zai kaddara abin da yake bukatar zai yi din shi yasa ba a fadar farkon abin din sai dai kawai bismillah din bismillah anan tunda fita ce bismillah akhruj da sunan Allah zan fita ina neman taimakon sa ina neman taimakon Allah subhanahu wataala a cikin fitan nan da zan yi duk abin da Allah ka sa sunan Allah a ciki to ba zai taba samu matsala ba tace tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah dogaro ga Allah subhanahu wataala shine fawwalawa ubangiji subhanahu wataala al'amuranka bayan ka dauki dukkan wasu matakai da ya kamata ka dauka wato mutum ya dauki ya rike asbab sai ya bar wa Allah subhanahu wataala sauran shine abinda ake cewa tawakkali na ce tawakkali dogaro ga Allah subhanahu wataala ana nufin kai ta bangaren ka kai abinda Allah subhanahu wataala ya baka damar yi a cikin wannan al'amari sauran kuma sai ka fawwalawa ubangiji subhanahu wataala ikon sa ka nemi tallafin sa da iyawa da ikon sa akan wannan abu ka kuma nuna cewa kai a karan kanka baka da iko wannan abu da kai sababi ne kawai amma ba shine zai tabbatar maka da abin ba sau nawa aka rike sababi kuma ya zama na sababin bai tasiri ba saboda haka shi bawa zai rike abin da ake bukata ya rika na sababi in yace ba zai rike sababi ba to ya zama mara hankali dole sai ya rike sababi yana so zama kuma kai ya dogara da wannan sababin yace kawai shi ya yana da wato ya rike wani abu wanda ya tabbata cewa abin nan ba za a taba samun dangarda ba tunda na rike wani ko na yi kaza wannan shi kuma yana wato yana zama matsala a tauhidin mutum rashin rike sabab alama ce ta rashin hankali alama ce ta hauka mutum ya watsar da asbab ci ba ruwansa da abin da yake sababi yana jin yunwa ba sai ya ci abinci ba in Allah ya yi ba ya koshi zai koshi daga wani alama ce ta hauka mutum ba shi da lafiya ya ce kawai ba ruwansa da maganar magani kawai in Allah ya zai warke zai warke kawai wannan ba alama ce ta hauka ya ce ta dawo ibadallah ya ce ya ku bayan Allah ku yi magani mutum yana son haihuwa ya ce kawai zai samu haihuwa ko bai aure ba Allah in ya so zai ba shi da to kaga shi ba muna na Maryam ba ne waye ba shi to kaga alama ce ta tabin hankali to watsi da asbab alama ce ta tabin hankali sanan dogaro da akan asbab din kuma mutum ya ji cewa asbab din nan su za su yi masa ya ji cewa ai na rike wani tunda ko kana tare da wani kawai kwantar da hankalinka ai an gama to wannan kuma alama ce ta samun matsala a cikin tauhidi tauhidi yana ya samu matsala idan har mutum yana ga cewa akwai wanda zai iya yi masa ba tare da Allah subhanahu wataala ya kawo taimakon sa ba to shi yasa duka biyun zaka rike sababi sannan ka maida al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala dogaro ga Allah subhanahu wataala a sharafi ne na cikar imanin bawa idan mumini yana iya wato mumini mai cikakken imani shi yake dogaro ga Allah Allah yana cewa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin to ga Allah kadai sai ku dogara idan har ku mu'minai ne kenan sharadin shikar imanin ku shine ku dogara ga Allah subhanahu wataala da ya zama na babu dogaro ga Allah subhanahu wataala to imani bai cika ba ce innama al-mu'minun alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ce wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangiji kadai suke dogaro rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji gare ka kadai muka dogara wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda shine rayayye wanda baya mutuwa saboda ka dogaro ga Allah subhanahu wataala alama ce ta cikar imani bawa ya janye dukkan wata dabara sa shi yasa a gaba yace wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai tare da Allah to duk wata dabara da nake ganin ina da ita ko wani yake ganin zai taimaka mana da dabarar sa to baba za ta yi amfani ba sai da taimakon Allah haka nan dukkan wani karfi da mutum yake da shi yana ganin cewa yana da karfi ko karfi na jiki ko karfi na dukiya ko na jama'a ko na mulki ya rika ganin iya wannan kawai zai iya samun masa wato zai sa ya cimma bukatar sa to wannan shi ma ya kauce hanya saboda haka in duk karfinka duk dabararka kana bukatar taimako daga Allah subhanahu wataala to ba ko wanda suka fika karfi ba su ci nasara ba ko wanda suka fika dabara ba su yi nasara ba wanda duk zai manta da cewa Allah subhanahu wataala shi zai taimaka masa yana ga akwai dabarar da yake da ita da karfinsa da wayensa to sai Allah ya janye hannunsa daga al'amarinsa kuma karshe asara zai yi komai yana shi balbancewa zai shi yasa ko menene mutum yake nema to kada ya ce wannan wato ya rika ganin wayensa da dabararsa da kwarewarsa da iliminsa da jama'arsa shi zai ba shi azaba ya dauka cewa yana rike yana rukun wadannan abubuwa ne a matsayin asbab, amma kuma Ubangiji subhanahu wataala shine zai dafa masa ya samu abin da yake so. Yasa a ko menene baya halatta ga bawa ya garda akan wani abu guda ɗaya ba Allah ba, yin cewa shi zai biya masa bukata, wani alama ce ta matsala. Ce wala haula babu wata dabara, wala quwwata babu wani karfi, illa billah, sai tare da Allah. Shi yasa kun ga ƙarun da lokacin da yayi abin da yayi bayan Allah ya bashi dukiya, yace inna ma utituhu ala ilmin indi, cewa ai ilimin sai yasa ya samu. To Allah ya bashi ilimi da sanin yadda ake juya kuɗi nan da nan a samu riba mai yawa, ya san duk hanyoyin da zai samu kuɗinsa su haɓaka. To yana jin cewa shi ya san harkar, ya karanta economic ne ko bai karanta ba, sani ba, saboda haka yana ganin cewa kawai iyali shi. To karshe kaga Allah subhanahu wataala sai ya lalata dukiyar shi ma kansa ya halaka shi. Fa kasafna bihi wa bidarihi al-akhir, da shi da dukiyar tashi da gidansa duk abin da yake takama da shi sai kasa ta haɗe ta cinye su. To sai ya ce ya taimaka kansa ko ya samu wanda su taimaka masa, babu ba kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin, ba wata jama'a da ta taimaka masa, dole su yi zagaye da shi suna ƙara zuga shi yana ta hauka. A lokacin da ƙasar take haɗiye shi, kowa ɗan kallo ya zama fa asbaha alladhina tabannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna allahu alayna la tasafu bina wayka annahu la yuflihu kafirun. Kaga waɗanda suke ta burin su ma ina ma su ma su samu irin abin da ƙaru ne ya samu, sai ga suna ta godiya ga Allah cewa da yanzu duk da su ƙasar za ta haɗe, amma da Allah ya yi niyyar shi kadai zai haɗe, sai ya bari da sassafe kafin ma ƴan koransa su zo, Allah ya haɗe ƙasar da shi. Yasa duk ya tashi zai fita yake fawwala al'amuransa zuwa ga Allah, cewa da dabararsa da duk abin da yake ji da shi ba zai amfane shi ba sai Allah ya sa masa hannu, sai ya dafa masa. To yanda bawa ya faɗi waɗannan kalmomi waɗanda suke cike da mayar da al'amari ga Allah da fawwala al'amari zuwa ga Allah, to sai a ce da shi yuqalu lahu, sai a ce masa, sai a ce masa ko dai Allah shi da kansa ya gaya masa ko ya sa mala'ika su gaya masa, kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna kamar ruwayar Abu Huraira cewa mala'iku guda biyu za su ce masa kufita wa hudita wa waqita, kufita an isar maka, wato Allah ya isar maka komai tunda har ka ne mataimakonsa. To Ubangiji subhanahu wataala ya ishe ka komai, alaysa Allahu bikafin abda, da Allah bai ishi bawansa ba, Allah ya ishe ka komai. Saboda haka wanda kuwa Allah subhanahu wataala ya isar masa, to kuma babu abin da zai gagare shi, kuma babu abin da zai cutar da shi. Wa hudita, kuma an shiryar da kai, ma'ana Ubangiji subhanahu wataala zai kura ka kan hanyar shiriya. Hanyar shiriya shine aka san hanyar bata, zai zamana cikin al'amuranka kana tafiya akan hanyar da take madaidaiciya. Saboda ka hakka je ka dawo daga inda kai niyyar zuwa, daga wannan fita taka da kai har ka dawo gida, zai zama kana tafiya ne akan hanyar shiriya, baka za ka shiga ka samu kanka a cikin hanyar bacewa ba. Al'amuranka za su zama dukkaninsu akan istiqama za ka yi su akan siratullahi mustaqim. Wa waqita, kuma an tsare ka, an tsare ka daga duk abin da zai cutar da kai, da sharrin mutum ko sharrin aljan ko sharrin kanka. Saboda haka mutumin da ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah shi kuma zai ɗauki ragamar tsare shi. Wani ɗali ke cewa kamar yadda Umini Ali Fir'auna yake cewa wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, sai Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Yayin da yake cewa wa ufawwidu amri ila Allah, na mai da al'amarina duka zuwa ga Allah, komai nawa na bar wa Allah. Inna Allaha basirun bil ibad, Allah yana ganin bayi, ya san duk abin da suke ciki, ya san duk halin da suke ciki, duk aiki ayyukan su yana gani. Idan ya faɗa haka, sai Allah ce fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, sai Allah ya tsare shi mummunan makircin da suka shirya masa. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, mummunar azaba ta auka wa fir'auna da jama'arsa. Saboda haka yayin da bawa ya mayar da al'amarinsa ga Allah, sai Allah, sai Ubangiji subhanahu wataala ya tsaya masa, ya iya masa abinda duk ya fi ƙarfinsa. To yayin da ya samu wannan tabbaci daga Allah subhanahu wataala, ko dai Ubangiji shi da kansa ce an isar masa, an shiryar da shi, an tsare shi, ko kuma mala'ikansa da zai umarta ya fada masa haka ya samu wannan tabbaci wa tanaha anhu shaytan shaydan zai nesa da shi kuma shaydan ya nisance shi domin wanda ya samu kariya da tsaro da kulawa ta ubangiji subhanahu wataala to babu abin da kuma shaydan zai yi masa yayin da yazo fita shaydan zai ga cewa ga wanda zai yi irin ribata domin haka mutumin da ya fita to dai bi ne ko dai ya samu ya fita ya fuke dawo lafiya ko kuma a cikin wannan fitar da zai yi shaydan ya samu wata ganima a jikinsa ce kul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanun kuna fita fa bayu nafsiha fa mubiquha aw mubiquha kowa da safe zai fita yayi sabako ya fita inda zai je daga wanda zai je sayar da kansa sai wanda zai yanto kansa da zai sayar da kansa yayin da zai zama shedan ya riga yayi nasara a kansa yayi zabalinsa zai zama ya sayar da kansa ga shedan ko kuma ya yanto kansa ya fi karfin shedan ya fi karfin zuciyarsa har ya je ya dawo ba tare da yayi abin da Allah zai fushi da shi ba to shine a lokacin shedan zai yi nesa da shi ba yadda shedan zai iya da shi fa yaqulu shaytan al-akhar sai ce wa ɗayan shedan din da ke tare da shi kaifa laka bi rajulin ya ka iya da mutumin da qad kufiya wa hudiya wa uqiya an isar masa kuma an shirye shi kuma an tsare shi ya zaka yi da shi wanda Allah subhanahu wataala ya masa waɗannan abubuwa har uku yana cikin kulawa da yana cikin tsaro na ubangiji ya ka iya da shi babu yadda zaka iya da shi inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila da bayina baka da iko akan su da duk ya koma ga Allah subhanahu wataala ya sallama ubudiyarsa ragamar ubudiyarsa ga ubangijinsa to babu yadda shaydan zai iya shi haka Allah ya ce bayina baka da wani iko akan su don haka shike dan zai hakura ya bar shi dole ya saduda ya mika wato ya kyale wannan mutum don haka kaga ashe idan bawa yana so ya samu hukunta daga sharrin shaydan na mutum da na aljanna to yana da kyau cikin al'amarin sai koma ga Allah subhanahu wataala ya nemi agajinsa ya nemi tallafinsa ya nemi tsaransa ya nemi kulawarsa to da wannan ne zai iya samun kare kansa wanda duk ya bar ambaton Allah da zikiri to shikenan shaydan ne zai zama mai lizimtarsa zai zama abokin tafiyarsa ko da yaushe Allah subhanahu wataala yana cewa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin wanda duk yayi dindumi ga barin ambaton Allah to ya zama na ambaton Allah a bakinsa yayi rauni kamar yadda mutumin da yake dindumi na gani baya iya ganin abubuwa da suke ya zama da tsakaninsa da karatun alkur'ani ko karatunsa da ambaton Allah shi ba baya ganin su baya da alaka da su sosai sai jifa in wata munasaba ta kama ko ya shigo masallacin juma'a ya ga duk ana karatun qur'ani ce dan mai komin nan shi kenan ya kama kafin limai dan dundun shi ma a makare zo daga nan kuma shi kenan ba zai kara kuma cewa dan mai komin nan ba sai wata juma'a kaga wannan wa man ya'shu an zikrir rahman ya samu dindimi a ambaton Allah ma'ana kadan yake gani mai dindimi yana gani amma ba su biya jewa ba to kaga duk da yana dan ganin kadan wato yana dan tabawa kadan in ta kama ko lokaci ya kure masa ko ya shigo gurin da ya ga kowa yana ambaton Allah shi ma ya shiga ambaton Allah to duk da haka Allah ya ce nuqayyid lahu shaytana sai mu hada shi da shaytani fa huwa lahu qarin ya zama da abokin tafiyarsa ba su rabuwa sai hadisi na gaba yace wa fi musnad al-imam ahmad ya zo cikin musnad imam ahmad bismillah amantu billahi wa atasamtu billah tawakkaltu ala allah la hawla wa la quwwata illa billah wato da sunan allah nayi imani da allah na fake a wajen allah kuma na dogara ga allah kuma babu dabara babu karfi sai tare da allah malai yace hadithul hasan hadisi ne mai kyau a wannan hadisi kamar yadda yace imam ahmad ya fitar da shi ta hanyar malaminsa Hashim ibn Nadr shi kuma daga Abu Ja'far Ar-Razi shi kuma daga Abdul Aziz ibn Umar daga Salih ibn Kaysan an Salih ibn Kaysan ar-rajul an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. To kaga sanadin akwai matsala, akwai rajulin, nace an rajulin daga wani mutum ne wanda ba a faɗe shi ba. Kaga yana da kyau su malama hadisi ba za a ce a kyautata zato ba, tunda dai rajulin ne an Usman, kaga tabi'i ne kenan, tabi'in ma babba. Ga yana ruwaya daga Usman ibn Affan, yana kaga babban tabi'i ne. To amma duk da ba a san shi ba, duk da ana ganin a bigiran da yake ya kamata ya zama babban tabi'i, to amma tunda dai ba a san shi ba, a gurin malaman hadisi wannan illa ce da za ta sa ba za su karɓi wannan hadisi ba. Sunan rajulun din ba a san kowaye ba. Malamin Imam Ahmad Abu Ja'far Ar-Razi, wanda shine ake cewa Isa ibn Abi Isa Mahan, shi ba akwai ai magana a kansa, wasu sun inganta shi, wasu kuma sun taba shi. Da Hafiz yake cewa Saduqun Sayyul Hifz, Saduq ne ta fuskar adalarsa amma yana da haddasa tana da muni. To kaga akwai matsala a cikin sanadin, kuma wannan sanadin da'ifi ne, sanadi ne mai rauni, ba ingantacce bane. Saboda ka wannan kalmar Hassan anan ba daidai bace, hadisi ne mai rauni. Ya kunshi shi ma zikiri wanda ake faɗa lokacin fita, cewa bismillahi amantu billahi wa atasamtu billahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma tunda akwai wanda ya tabbata shine wanda muka karanta na farko, haka ya wadatar, ba buƙatar wanda yake da rauni. Kuma musamman shi ma wanda wancan din ya kunshi abinda wannan ya kunsa, saboda haka abinda ya kunsa na ambaton Allah ya wadatar. Sai hadisi na gaba ya ce wa fi sunanil arba, a cikin sunan littafan sunan guda hudu, an Ummu Salama, daga Ummu Salama qalat, tace ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baitihi, annabi bai taba fitowa daga gidansa ba, illa rafa'a qarfahu ila as-sama'i, sai ya daga gidansa sama. Fa qala, yace Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhan, ya Allah ina neman ka tsare ni daga in bace ko a batar da ni, aw azilla aw uzal, ko in zame ko a zamar da ni, aw azlima aw uzlam, ko in yi zalunci ko a zalunce ni, aw ajhala aw yujhala alai, ko in yi wauta ko a mun wauta. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih, Tirmidhi yace hadisi ne hasan sahih. Wannan hadisi kamar yadda yace a fi sunan al-arba, Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafin sunan, Tirmidhi ya fitar da shi, An-Nasa'i, amma a cikin as-Sunan al-Kubra, a cikin littafin Amr al-Yawm wal-Layla, ba a cikin as-Sunan al-Sughra ba, al-Mujtaba ba. Ibn Majah ya fitar da shi, Imam Ahmad ya fitar da shi, malamai da yawa sun fitar da wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban. Sun fitar da shi ta hanyar, daga cikin hanyoyin da aka fitar da hadisin akwai hanyar Mansur an Shabi an Ummi Salama, Mansur ibn al-Mu'tamir an Shabi an Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha. Wannan lafazin da ya kawo shine lafazin Imam Abu Dawud, ba lafazin duka sauran masu ruwayar ba, lafazin na Imam Abu Dawud. Imam at-Tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahih, hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, shi ma a cikin littafinsa Al-Mustadrak, bayan ya kawo hadisin ya ce hadisi ne sahihun ala shartu shaykhain wa lam yukharrija, hadisi ne da ya cika sharadin Bukhari da Muslim duk da basu ruwaito shi ba. Sai ya ce wa rubbama tawahhama mutawahhimun anna ash-sha'bi lam yasma' min Ummi Salama wa laysa kadhalika, ce wataƙila wani ya yi tsammanin cewa Sha'bi bai ji hadisi daga Ummu Salama ba, wanda kuma ba haka bane. Fa innahu dakhala ala Aisha wa Ummi Salama jami'an, ya shiga wajen Aisha, ya shiga wajen Ummu Salama dukkansu. Thumma akthar riwayata anhuma jami'an, sannan ya ruwaito daga wajensu gaba daya. Wannan hadisi ga waɗanda suka inganta shi, akwai waɗanda suka yi magana akan sanadinsa. Kamar yadda muka ji, Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahbil Ash-Sha'bi shi ya ruwaito hadisin daga nana Ummu Salama Hind al-Makhzumiyya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ya ruwaito wannan hadisi daga Ummu Salama. To amma wasu malamai suna cewa bai ji wani abu daga Ummu Salama kai tsaye ba, kamar Ali ibn al-Madini yana cewa lam yalqa Aba Sa'id al-Khudri wala Ummu Salama, Sha'bi bai hadu da Abu Sa'id al-Khudri ba, bai hadu da Ummu Salama ba. Don haka kaga hadisin kenan a sanadin sa akwai intifa. Maganar da Hakim Abu Abdullah yayi na cewa ya shiga wajen Aisha, ya shiga wajen Ummu Salama, suna cewa ta saba wa abin da ya faɗa shi karan kansa a cikin littafin sa Ulumul Hadith. A cikin littafin sa Ulumul Hadith yana cewa lam yasma ash-Shabi min Aisha, yana cewa bai ji komai daga Aisha ba shi da kansa. Kamar wannan magana tashi ta warware waccan magana da ya taba yi, wacce kuma take nuna cewa bai ji wani abu daga Aisha ba. Wasu suna ganin cewa tunda yayi zamani kun san ya riski mafi yawanci ya riski rayuwa, wato shekaru masu yawa na rayuwar Ummu Salama. Ummu Salama daga cikin waɗanda suka rasu daga wato kusan asiru abin da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan, ta rasu hijira da shekara 62. Har tun hijirar mazala tana shekara 62, kaga Aisha ta rasu shekara 57 ko da 8. Kaga ta rayu bayan Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta riski har zuwa wannan lokaci. Shi kuma Imam Sha'bi an haife shi wajen hijira tana da shekara 20, kaga ya riski shekaru mai yawa cikin abin nan a cikin rayuwarta. Kawai dai ba guri ɗaya suke ba, Imam Sha'bi mutumin Kufa ne a Iraq, ita kuma Ummu Salama ta zauna a Madina ne har ta lokacin da ta koma ga Allah, saboda da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ana ga kamar tun daga gari ɗaya suke ba, ko da yayi wannan shekarun ba lalle ya ganta ba. To amma waɗannan malamai da suka rika yawo, musamman Imam Sha'bi yana da cewa suka yawo wajen neman hadisi, zai wahala a ce ya shiga Madina kuma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan ba tare da ya ji wani abu da gogon su ba. Don haka wasu suke ganin idan aka yi lura da wannan qira'a zai iya cewa Imam Sha'bi ya ji daga Ummu Salama. Amma Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari ne, ko gogon malami ne cikin malaman Bukhari, wanda Imam al-Bukhari yake cewa ba wanda yake rena kansa a gaban sa kamar Ali ibn al-Madini. Cikin malamansa ba wanda in ya ga zauna gaban sa yake rena kansa. To shi wannan malami shine mai cewa Sha'bi bai ji komai daga Ummu Salama ba. Ba kuma Imam Ali ibn al-Madini wasi al-Ittila yana da wato faɗan ilimi ba ƙanƙani ba, haka irin su in sun yi magana kore magana su ba abu ne mai sauki ba. Sai dai abinda wasu malamai suka faɗa, kamar yadda Ijli ya kawo cewa marasilu Sha'bi sahiha, ko abin nan sahiha, cewa mursalu Sha'bi sahih, wato ana nufin ko da Sha'bi ya bar wani wata wasiɗa tsakaninsa da sahabi bai ambata ba, to wannan ba zai cutar da ruwayarsa ba. To wasu daga cikin malamai yawa sun inganta, kamar da muka ce Hakim ya inganta, gabaninsa Tirmidhi ya inganta hadisin, Hakim ya inganta, Ibn Hibban ya inganta hadisin, har zuwa su Sheikh Nasiruddin Albani sun inganta hadisin. Za mu ga a farkon hadisin yana cewa wa fi sunan al-arba an Ummu Salama qalat ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baitihi, a cikin wasu daga cikin waɗannan littafai da ya ambata cewa ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baitihi qattu, annabi bai taɓa fitowa daga gidansa ba. Kaga akwai kalmar qattu wanda ruwayat Abu Dawud babu ita, wannan lafazin ruwayat Abu Dawud shi yasa ba ku ga qattu din ba, amma a cikin sauran waɗanda suka rawaito hadisin suna kawo kalmar qattu, tunda yake yace illa rafa'a tarfahu ila as-sama', sai annabi ya daga kansa sama, wato ganinsa sama. Wannan illa rafa'a tarfahu ila as-sama babu shi a cikin sauran ruwaya, wato sauran littafan guda uku, sai a cikin sunan Abi Dawud. Abu Dawud shi ya kawo wannan a cikin ruwayar Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi daga Shu'ba, shi ya kawo ƙarin illa rafa'a tarfahu ila as-sama. Shi yasa suka ce akwai kuskure a nan, jingina wa waɗannan malaman duka hudu wannan ziyadar, asalin wanda ya zingina musu guda hudu din ya kara ganin ga musu wannan karin illa rafa tarfa ila sama shine annabawi a cikin al-azkar haka da ibnu taymiya yazo a cikin al-kalimut tayyib sai shi ma ya kwashi wannan abin din shi ma ibnu taymiya sai ya tafi a bayan sa to amma wannan arwar abu dawud ne kawai mun ce wannan lafazin na abu dawud haka arwayar sa ne shi ma arwayar sa ruwayar ابن مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي عن شعبه كون ذكر وتو حديثن daga شعبه babu wannan karin sanan baya ga شعبه كون ذكر وتو حديثن irin su Sufyan al-Thawri Mis'ar ibn Kidab ibn Fudail ibn Iyad malamai da yawa sun wato hadisin shi wannan hadisin da na sha'abi amma babu karin illa rafa'a tarfahu ila sama wanda yata sa Sheikh Nasiruddin al-Albani yake ganin cewa wannan karin bai inganta ba illa rafa'a tarfahu ila sama' yake cewa wannan dan karin bai inganta ba abinda yasa shi Albani yace bai inganta ba ganin cewa duk waɗanda suka rawaito hadisin hanya ɗaya ce aka samu wannan karin hanyar Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi din nan malami ne amintacce karɓaɓɓe a gurin malami to shi yasa sai yi wa ruwayar hukunci da shuzuz akwai ruwayar da ta zo ta mara masa baya ruwayar wani Yazid ibn Abi Ziyad wanda ta zo tare da ruwayar Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus to shi ma Albani ya ce wannan kuskuren da shi wannan Ibn Ziyad din amma wasu suna ganin cewa hukunta ma wannan ruwayar da cewa shadda ce shi ma akwai abin dubawa shi Albani a nashi abin nan fahimtar ko a nashi ra'ayin yana ga daga kai lokacin da ake addu'a daga kai ana kallon sama akwai ruwayoyi da suka zo suka hana mai sallah ya daga kansa sama yana sallah annabi ya hana daga kai sama yace to shi a gurin sa yana ganin babu bambanci tsakanin sallah da wajen sallah daga ido to saboda haka yake ganin wannan ziyadar bata inganta ba to sai dai kuma wasu suna ganin ba haka bane dan wasu suna ma hujja da ita wannan illa rafa'a tarfahu ila sama da cewa wannan yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da uluwullahi subhanahu wataala suke tabbatar da daukakar ubangiji subhanahu wataala akan bayansa shi yasa duk mai addu'a in ya tashi addu'a yake daga kansa sama babu wanda zai addu'a ko ya ce Allah yana ko ina da ganshi ya sunkuyar da kai haka sai dai daga kansa sama kaga wannan fitra ce wanda Allah fitra ana fatara nasu alaiha fitratul lahi allati fatara nasu alaiha halittar da Allah ya yi wa dan adam tun ta farko ita ce take tuka shi ta motsa shi sai ga yana komawa ga asalinsa shine yadda da uluwullahi subhanahu wataala sai kuma an juma ayi ta jayayya da shi amma da ya tashi addu'a hannunsa sama to wannan yace ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baitihi kamar yadda muka ce a wasu ruwayoyin qattu abinda yake nunawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan duk sanda yazo fita daga gidansa sai yayi wannan addu'a fa qala allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhal ce ya allah ina neman ka tsare ni da in bata ko a batar da ni in bata shine mutum ya saki hanyar shiriya mutum ya shiga abinda yake ba hanya ta bata in ya saki hanyar shiriya ya shiga hanyar bata ba za ba da haƙƙi illa dalal ba gaskiya ba to sai bata babu wani abu shi ba gaskiya ba shi ba bata ba zaka dole ne mutum ya zama ko dai mumini ko kafiri ko mutumin kirki ko mutumin banza amma ya zama shi ba mutumin banza ba mutumin kirki ba a ce to gashi nan dai mutumin kirki ne ba gashi nan dai to dole dai akwai yadda zai firin jayi salatu amalan salihan wa akhara sayya dole akwai abinda zai firin jayi wannan kuma da zai yi rinjaye shi zai dauki hukunci idan kirkin ne ya rinjaye shi zai dauki hukunci idan rashin kirkin ne ya rinjaye yafi yawa to shi zai dauki hukunci ko da kuwa akwai wancan saboda ka yana neman Allah ya tsare shi kada ya ɓace don abinda zai ja shi zuwa ga ɓata Allah ya tsare shi daga wannan har ya je ya dawo aw udalla ko a ɓatar da ni domin tana yiwa shi bai nemi ya ɓacen ba amma kuma wasu su ja shi zuwa ga ɓata yana zuwa a ce masa ka zo ga wata harka fa za a samu kuɗi bai fito da niyyarta ba amma kuma a jashi cikinta sannan kuma harkar nan ta bata ce kaga shi bai nemar wa kansa bata ba amma kuma an jashi an jefa cikin bata din tun farko kafin ya fito ya roki Allah subhanahu wataala ya tsare shi, kada shi ya jefa kansa cikin fata da yana sane da radin kansa, kada kuma wani ya samu dama ya jefa cikin fata. Au azilla au uzal, ko inzami ko azamar da ni, ko inzami kana tafiya daidai kawai wani abu zai kwashe ka ka saki hanya ka bi wani wata hanyar daban, ko kuma wato ka zame da kanka ko kuma azamar da kai, shi ma yana roƙon Allah subhanahu wataala kada haka ta same shi. Au azlima au uzlam, ko in zalunci ko azalunce ne, ko in zalunci wani in hana shi haƙƙinsa ko in ci haƙƙinsa, wato ko in yi abin da zai cutar da shi a jikinsa ko a dukiyarsa, wanda shi ne zalunci. Zalunci shi ne ka sanya abu ba mahallinsa ba, to ka tsare ni kada ni in zalunci wani wanda haƙƙi ne na bayin Allah, kada in shiga haƙƙin wani ta hanyar in ci masa nashi haƙƙin ko kuma in hana shi nashi haƙƙin ko in cutar da shi a jikinsa. Au uzlam, ko ni a zalunce ni, ka tsare ni kada ka ba mu wani damar da ni kuma zai zalunce ni. Au ajhala au yujhal alayya, ko in yi wauta ko a yi min wauta. Aljalu huna ziddul ilm, ko ziddul hilm, to rashin haƙuri da rashin juriya da rashin kauda kai. Saboda haka ka yi wa mutum abin da yake wauta ce rashin hankali ne, ko kuma kai a yi maka, wanda a ɗabi'a ta jahiliya ta rashin tsoron Allah mutum yana ganin in bai cuta ba to shi za a cuce shi. Saboda haka har ma kai ana ka cuci mai cutar ka kafin ya cuce ka, kai kafin ya cuce ka kai ka cuce shi, ba wai inda aka halitta maka cewa kawai dan kana ta zai cuce ka kai ka fara cutarsa. Babu wannan doka a musulunci, sai in yayi maka aka ce ba bane tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma tada alaikum, shi ma ba a sakan maka hannunka haka ka bai ba, sai da aka kayyare ki cewa in ya taba naka ka taba nashi gurgurne da taba naka. Shi ma wannan malamin sa taban da hudud, wannan abin da ya shafi haddi ko wata hukuma, in wata hukuma ne to sai an je gaban masu hukunci. A'a, ya dau kudinka ya cinye, sai kudin sai biyo hannunka, shi kenan. Idan daidai da naka ne ka rike, in kuma ya dara naka kudin nashi sai ka dauki naka sai ka ba shi canjin sa, in kuma bai kai ma wanda kake bin shi ba sai ka rike ka rage asara. Wannan idan har ya kasance babu wata hanya da zaka karba hakkinka sai abin nan. Shi ne zamiyar ai. To, amma ka cutar da mutum don kana jin zai cuce ka, ko ku a dan ya cuce ka ba za ka yi masa cutar da tattashi, wannan ka zama kai ne azzalimi. Inda shi ne yake mai laifi, to yanzu ka dawo kai ne mai laifi, ba kai za a tuhuma. Shi yasa a hadisi yake cewa adil amana ila man tamanaka wala taqul man khanaka, wala taqul man khanaka, wanda ya cuce ka karka ce kai za ka cuce shi. Au ajhala au yujhal alayya, ko ayi min wauta, wani daga cikin jahiliya ta wala yajhal ahad alayna fa najhalu fawqa jahl aljahilin, kada wani ya mana wauta mun dai sai mai masa wauta da tafi ta wawaye mu, to shi in ya tashi zai masa ya masa kankara ya masa nakata ko kuma ke kama kankamin kara zan maka kankata ko ko. Babu wannan a musulunci, ya maka kankara in ba za ka yi haƙuri ba to kai ba ka yi masa kankara, in za ka yi haƙuri wala in sabartum la huwa khairun lil sabirin, za ku yi haƙuri ya fi muku ma, to in kai haƙuri to Allah ne zai biya ka, in ka ɗauka za ka rama to shikenan, Allah ce to shikenan karɓa haƙƙinka da kanka, amma in ka yi masa haƙuri to ka zo ni zan biya. Ko wani babban mutum ne yanzu a ce kana rigima da wani gwamna ya ce zo kai in biya ka, zo biya kai ma za ka sa ran cewa in ya tashi biyan ba irin da wacce zai maka ba. To bari Allah subhanahu wa ta'ala da walahul masalul a'la, cewa fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, ce wanda ya yi afuwa ya yi gyara to ya zo Allah ce ladansa biyansa yana kan Allah, Allah ya ɗora wa kansa ka zo ni in biya ka, wallahi in tashi biyan ka zai maka wani jigarin biya ne kake da shi, to kaga ya baka zabi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, kai gurgurdan yadda aka yi maka ya baka wannan zaɓin amma kuma sai ya ce da kai har ila yau amma kai afuwa to ka zo ni in biya ka to kaga inda dogon tunani ka ce a'a Allah rike ni dan zan tabu da kai to kaga akwai matsala to wannan ma kaga yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yayin da yazo yazo a fita yakan ambaci waɗannan addu'o'i waɗanda Ubangiji subhanahu wataala zai tsare shi daga waɗannan abubuwa da ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi kariya a ciki akwai lokaci mu ci gaba lokaci yayi ko to za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu dada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله